sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 27 ga watan Janairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfil da kanin labarai.
Jiya Talata wani alƙalin kotun tarayya ya hana gwamnatin Amurka aiwatar da dakatar da mayar da wasu ƴan ƙasashen su na kwanaki 100, wanda hakan shine muhimmin abin da shugaba Joe Biden ya sa a gaba. A karan farko tun lokacin da aka rantsar da shi, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya cigaba da matsa lamba kan abin da ya kira kishin ƙasa na allurar rigakafi, yana mai cewa dole ne ƙasashe matalauta su sa ido su jira.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji tarihin sababbin manyan hamsoshin sojin Najeriya da aka nada a jiya, tare da sharhin da masana ke yi akan sauye-sauyen shugabancin sojin Najeriya.
Amma hawa dan nan hawa ne kawai, lokaci yayi a bakar, lokaci yayi ka tafi da abin da kai ku kai ko baka yi ba sai ya zama tarihi. To ina ganin da sauran magana, to amma ka dubale take gaban su. Najeriya tana cikin hatsari na tsaro.
Mutanen Maiduguri da suka shafa ma da hare-haren Boko Haram suna sa ran tsaro zai inganta a gargashin sababbin manyan hamsin sojan.
Wato akwai wani sakaci a cikin aikin jami'an tsaron nan da mu da muke Borno muka fuskanta. Muna sa rai a wayannan sababbin jami'an da suka zo din za su mai da hankali akan wannan irin yanayin sakacin nasu.
Bayan haka Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin sa na baki mai yan kauya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Talata wani alƙalin kotun tarayya ya hana gwamnatin Amurka aiwatar da dakatar da mayar da wasu ƴan ƙasashe na kwanaki 100, wanda hakan shine muhimmin abin da shugaba Joe Biden ya sanya a gaba. Alƙalin gundumar Amurka Drew Tipton ya bayar da umarnin hanin na wani ɗan lokaci da jihar Texas ta nema, wanda a ranar Juma'a ya kalubalanci wani sakon ma'aikatar tsaron cikin gida, wanda ta bada umarni ga hukumomin shige da fice da su dakatar da galibin mayar da mutanen zuwa kasashensu. Tipton ya ce gwamnatin Biden ta gaza wajen samar da wata gamsasshiyar hujja wacce za ta dace da tsawon kwanaki 100 kan korar mutanen. Umarnin Tipton ya kasance mummunan koma baya ga gwamnatin Biden, wacce ta gabatar da canje-canje masu yawa da masu neman shige da fice ke nema game da shirin bayo bakin haure kimanin miliyan 11 da ke zauna Amurka ba bisa ka'ida ba damar zama ƴan ƙasa. Biden ya alƙawari a lokacin da yakin neman zabansa zai dakatar da korar bakin. A karan farko tun lokacin da aka rantsar da shi, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana jiya Talata da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, inda ya nuna damuwa game da kama ɗan adawa Alexei Navalny da kamfen ɗin leƙen asiri na Moscow ta yanar gizo, da kuma biyan kuɗi don kashe sojojin Amurka a Afghanistan, a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin Biden biyu. Matsayar Biden na nuna alamar rashin ɗaga ƙafa da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke masa, wanda galibi ke bayyana farin cikinsa da kyakkyawar dangantakar shi da shugaban na Rasha. A lokaci guda, a cewar waɗanda suka shaida kiran na ɓangaren Amurka, Biden ya faɗa wa Putin cewa ya kamata Rasha da Amurka su kammala ƙarin shekaru 5 na yarjejeniyar sarrafa makaman nukiliya kafin ta ƙare a farkon watan Fabrairu. Babu wasu bayanan tattaunawar nan da nan daga Moscow, amma Rasha ta fara tuntuɓar Biden a farkon kwanakin wa'adinsa na shekaru 4 a fadar White House. Shugaban na Amurka ya amince, amma bayan ya shirya tare da muƙarrabansa kuma ya samu damar yin waya tare da wasu ƙawayen Amurka uku na kusa da Amurka, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel. Ba a san yadda Putin ya mayar da martani ga Biden ba game da batun da ke haifar da rikici tsakanin ƙasashen biyu. Babban mai gabatar da ƙara na tarayya da ke bincike game da keta haddin Majalisar Dokokin Amurka ya faɗi jiya Talata cewa yana sa ran za a gabatar da tuhume-tuhumen nan da makon nan, yayin da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ke kokarin bin sawun mutane sama da 400 da ake zargi a cikin wannan bincike. Fiye da mutane 135 aka kama, dangane da keta haddin da aka yi ranar 6 ga watan Janairun wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyar kuma ya sa mambobin majalisar hanzarin kuliya don kare lafiyar su a cewar mukaddashin Attorney General na Amurka Michael Shawin a yayin ganawa da manema labarai. Mafi yawan waɗanda ake zargin an kama su ne akan korafe-korafe na aikata laifi wanda ya kasance zai ba gwamnati damar gina shari'ar aikata laifuka da za a gabatar da ita ga babban alkali. Ba za a iya yanke wa mutum hukunci ba kawai game da ƙarar laifi a kotun tarayya. Hukumar FBI na bincike ko watakila wasu gungun mutane sun shirya makirji tun da farko don kutsa kai cikin majalisar, kuma Shawin ya ce yana sa ran wasu za su fuskanci tuhumar tayar da zaune tsaye.
Kafin Sarfilu ya kawo sauran labaran duniya, a jiya Talata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da murabus da manyan hafsoshin sojin Najeriya kasar suka yi da suka hada da babban hafsan tsaron kasa General Abayomi Olunisakin da babban hafsan sojin kasa Lieutenant General Tukur Buratai da babban hafsan sojin ruwa Vice Admiral Ibok Ikwe Ibas da babban hafsan sojin sama Air Marshal Sadiq Abubakar. Kana tuni shugaba Buhari ya mai gurbin su. Ga Hassan Mai na kaina dauke da takaitattun tarihin sababbin manyan hafsan sojin Najeriya.
Major General Leo Irabo, wanda shine sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki daya, zai mai gurbin General Abayomi Gabriel Olunisakin. Ana haife shi ranar 5 ga watan Oktoba shekarar 1965 a karamar kumar Ika ta Kudu dake jihar Delta a kudu maso kudancin Najeriya. General Irabo, wanda yake da digiri na biyu guda biyu daga kasashen Ghana da Bangladesh, ya rike mukamin babban komandan rundunar Operation Lafiya Dole dake yaki da Boko Haram, wanda a zamaninsa ya taka rawar gani sosai. Da likafa ta gaba aka sake nada shi babban komandan rundunar dakarun kawance na kasashen tafkin Chadi. Kafin wannan nadi nasa, shine babban komandan rundunar TRADOC dake Mina a jihar Niger, daga inda aka dauko shi ma General Olunisakin din. Shi kuma sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin kasa na Najeriya, Major General Ibrahim Attahiru, da zai mai gurbin Lieutenant General Tukur Buratai. Ana haife shi ranar 10 ga watan Afrilun shekarar 1966 a karamar hukumar Kaduna ta Arewa dake jihar Kaduna. Shi ma ya rike mukamin babban komandan rundunar Operation Lafiya Dole mai yaki da Boko Haram a shekara ta 2017, lokacin da mai gurbin General Irabo. Kafin nadin nasa, shine babban komandan runduna ta 82 na sojojin Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya shine Rear Admiral Awolu Zubairu Gambo, wanda haifafan karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano ne, wanda aka haifa ranar 24 ga watan Satumban shekarar 1966. Rear Admiral Awolu Gambo, wanda ya kammala makarantar sojoji ta NDA a shekarar 1988, yana daga cikin sojojin da ke yaki a gargashin ruwa. Ya halarci kwasa-kwasai da dama a ciki da wajen Najeriya. Kafin wannan nadi nasa, darakta ne a hukumar kula da tsaron sararin samaniyar Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kuwa shine Air Vice Marshal Isiaka Oladayo Amawu, wanda zai gaji Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. An haife shi a garin Enugu, amma dan asalin karamar hukumar Oshobo dake jihar Osun. Air Vice Marshal Isiaka Amawu, wanda ya fara aikin soji a shekarar 1984 bayan kammala makarantar NDA, ya halarci kwasa-kwasai da dama a Najeriya da kuma kasashen India, China da Pakistan. Air Vice Marshal Amawu, wanda ƙwararren mayakin babban jirgin yaƙi ne, ya taka rawa a yaƙe-yaƙen da aka yi a ƙasar Mali da kuma na Boko Haram da kuma sauran ayyukan samar da zaman lafiya a cikin gida. Kafin wannan nadi nasa, shine komandan cibiyar sake tsugunar da sojojin Najeriya da ke Lagos. A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, da akwai abin da ya kamata a ce shugaban kasa Muhammadu Buhari yayin da aka rida shi kafin nadin waɗannan manyan hafsoshi.
Ba wai lokaci yayi a soke hafsan hafsoshi ba, a'a, wanda suke kasa suwa aka tuntuba aka ce ku kawo wani tsari na plan na ya za a gyara wannan rashin tsaro. Wata nawa kake ganin zaka iya karban sojojin Najeriya kama da Boko Haram kwata-kwata? To inda irin wannan kasidin aka ba aka fito da su aka gaga wanda yafi bajinta kuma aka bashi wannan kalubalen, to wataƙila sai ga amfanin hawan su yayi.
amma hawa din nan hawa ne kawai lokaci yayi a bakar lokaci yayi ka tafi da abin da kai ko kai ko baka yi ba sai dai ya zama tarihi to ina ganin da sauran magana to amma kalubale take gaban su Najeriya tana cikin hatsari na tsaro ya kamata su sa wannan a gaba su iya fito da mu dan babu wannan tsaron ba zaman lafiya in ba zaman lafiya ba ci gaba ya kamata su zama sun fi kowa fahimtar haka
yanzu dai abin jira a gane shine yadda sabbin hafsoshin za su tunkari matsalar tsaro a Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga sarfili dauke da sauran labaran duniya
Jiya talata shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ci gaba da matsalan bakan abin da ya kira kishin kasa na allura daga kafi yana mai cewa dole ne kasashe matalauta su sa ido su jira yayin da kasashe masu arziki ke ci gaba da shirye-shiryen daga kafin a jawabin sa na rufutaren kwana 10 na kwamitin zartarwa na WHO a Geneva shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk ranakun da ke wucewa rarrabuwa na ƙara girma tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su da shi yace duniya na fuskantar mummunan lalacewar tarbiyya idan bata yi aiki ba dan daidaita allurar rigakafi ya kawo misali da nazarin baya-bayanan da ke nuna yadda irin waɗannan manufofin ke cutar da tattalin arzikin duniya ta hanyar barin wasu ƙasashe a baya hukumar WHO ta tsara shirye-shiryen haɗin gwiwa na allurar rigakafi dan samar da allurar rigakafi da maganin COVID-19 ga ƙasashe masu fama da talauci na fuskantar giɓin allurar rigakafi da kuɗaɗe A halin yanzu, Tedros ya ce, kasashe masu arziki a wasu lokuta sun sayi miliyoyin rara alluran. Mafi yawan 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dattijan Amurka sun kaɗa ƙuri'a jiya talata kan amincewa da gudanar da shari'ar tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Kan koya tunzura ta yadda zaune tsaye a ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata a harabin majalisar dokokin Amurka. Wanda hakan ke nuna cewa mai yiwuwa yana da isassun ƙuri'un da za su tabbatar da wanke shi ƙuri'ar ta kasance membobi 55 sun nuna goyon baya ga ci gaba da shari'ar 45 kuma ba su amince ba amma 'yan republican 5 ne suka haɗu da dukkan 'yan democrat 50 ana buƙatar ƙuri'u kashi 2 cikin 3 don yanke hukunci wanda zai buƙaci 'yan republican 17 su juya wa trump baya a zaton 'yan democrat duk za su jefa ƙuri'unsu baki ɗaya a kan trump bayan sun saurari ƙarar da aka shigar lokacin da aka fara shari'ar a ranar 9 ga watan Fabrairu wani mai goyon bayan Trump Senator Rand Paul na Kentucky ya tilasta kare ƙuri'ar yanke hukuncin ci gaba da shari'ar yana mai kiranta da shirman da baya cikin tsarin mulki daga ƙarshe dole ne gwamnatin riƙon ƙwariya ta Sudan ta fara matsawa cikin hanzari kan sauye-sauye don daidaita tattalin arzikinta idan tana son cin gajiyar alƙawarin da abokanta na duniya suka yi in ji wani mai sharhi da ke zaune a Amurka. A ranar Alhamis, sakataren harkokin wajen Ingila, Dominic Raab, ya ce Birtaniya za ta ba da rancen dala miliyan 453 don taimakawa Sudan rage basussukanta da ke tare a bankin Rayek Afirka a yayin ziyarar da ya kai Khartoum a makon da ya gabata. Raab ya kuma amince da Birtaniya za ta ba da dala miliyan 54 don tallafawa shirin iyalan Sudan. Wanda ke ba da kuɗi ga 'yan Sudan matalauta da ke ƙoƙarin kasancewa kan ruwa yayin rikicin tattalin arziki. Bayan gana da shugaban majalisar ƙurar ta mulkin mallaka na Sudan, Ja'ab Abdel Fattah al-Burhan, da Prime Minister Abdullah Hamdok, Raab ya yaba wa Sudan kan aiwatar da sauye-sauyen farar hula da na shari'a. Ya ƙara da cewa Birtaniya na sanya ƙarfin ci gabanta ne a kan burin mutanen Sudan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, bayan sauke manyan hamsoshin sojin Najeriya da maye gurbinsu da wasu, da kuma 'yan Najeriya suka daɗe suna kiraye-kiraye a kai. Yanzu haka al'ummar jihar Borno da rikicin Boko Haram ya fi shafa na ci gaba da tufa albarkacin bakinsu game da dacewar ɗaukar wannan matakin.
Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. To madalla a gaida Haruna Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.2 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Manyan hafsoshin sojin Najeriya sun yi murabus a yayin da ake ci gaba da korafin cewa gwamnatin tarayya ta kasa a sha'anin yaki da matsalar tsaro. Shin wai kuwa da sauran jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya?
An taka sare mulki na APC a wuya tana shure-shure yanzu haka neman numfashi.
Jama'a assalamu alaikum. Rahotanni na bayyana cewa manyan hafsoshin sojan Najeriya sun yi murabus a yayin da korafe-korafe suke ƙara yawaita na cewa sun kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar 'yan ƙasar. Shi kansa shugaba Muhammadu Buhari ya fuskanci kakkausan suka akan ƙin sauke hafsoshin tun da dadewa, yayin da kuma ake ta ci gaba da korafin cewa gwamnatin sa ta jam'iyyar APC ta kasa cika daya daga cikin manyan alƙawuran da ta yi a lokacin yakin neman zaɓe, wato na tabbatar da kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasar. A da can waɗannan ƙorafe-ƙorafen na fitowa ne akasari daga ɓangaren jam'iyyun adawa da kuma masu fashin baki. To sai dai a yanzu ƙorafin ya fara fitowa a cikin ita kanta jam'iyyar APC mai mulki. Barista Solomon Danun tsohon ɗan takarar gwamna ne kuma tsohon ministan wasanni na Najeriya, kuma duk a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC.
Akan wannan alƙawarin da aka yi shekaru muna neman shi da kenan yanzu. Abun gabaki ɗaya mata wargaje ta yi muni ma fiye da yadda yake. Ai da zance ta bar wayanin sirri arewa ta tsaya a jihohi guda uku. Yanzu jihohi a arewa wanda dai suna zaman lafiya, jihar Kano da jihar Jigawa, amma duk sauran jihohin arewa to kaman ya su ne wanda ta kwabu da manja. Duk wani mutum wanda yake gani zai iya lamunci harkan tabarbarwar yanayin tsaro da aka shiga arewa. To na ɗaya ko shi munafiki ne ko kuwa a'a yana gani tun da dutse ya wuce kanshi ya je ya fadi a kan ubun kowa, tun da yake ai ana jami'an mu ne. To sai mu kare jami'an domin gabaki ɗaya a gama da mu.
Ina idan na fahimce ka, kai ma kanka kenan ka yarda cewa mulkin jam'iyyar ku na APC ya kasa a bangaren sha'anin tsaro kenan?
Ai kasawan mu na jam'iyyar mu na APC ta samu asali ne akan alƙawarin da muke kai wa mutanen Najeriya. Wato akwai abin da mutane ba su sani ba. Idan ba a samu jami'a wanda tana da alƙabla ba, to ko an zaɓi malaika ne shugaban ƙasa bai taɓa ka kuma. Domin ai 'yan jami'an ne suke cikin gwamnati. Yakin neman zaɓe ba a yi da sunan mutum ba, ana yi da jami'a ne. Don haka idan jami'a wanda aka zaɓa ba ta dawo ta duba a alƙawarin da muka yi wa mutane na muka kwana ba, sai ana faɗi tashi birgima a kaka. Wai yanzu ma wajen sun sai sabbin riguna suna ganin kenan za su nemi sabon zaɓe, kuma ga halin da mutane suke ciki ba a sani ma ba ina wannan halin tabarbarwayen sirri yanayin tsaro zai kai mu ba.
Baka ganin watakila ko kai watakila kana waɗannan batutuwan ne saboda kila baka kan wannan mukami a halin yanzu?
Idan na kan mukami za a ɗinka mini baki kenan ko yaya? Domin ni a yi ya rayuwa na ba taɓa na san akwai lokacin da mutum zai iya hana ni faɗa abin da nake so ba. A lokacin da nake gwamnati ai na taɓa na fidda bayani na yan jarida cewa APC nan gaba ba za ta yarda takara wanda za a gani ba saboda irin yadda ba ta kan gado. Ai na murka da cikin na faɗa. To saboda haka ba maganan na sai ne zai hana ni magana ba, babu. Sai dai in babu abin da mutum zai magana.
To sai dai a martanin da ya mayar wani jigo a dattawan jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto Dr. Aliyu Orojiwa Mako ya ce ai sha'anin tsaro ba aiki ne na gwamnatin tarayya kadai ba. Don haka ba gwamnatin shugaba Buhari kadai ce abin zargi ba.
Abin nake son ka fahimta anan shine Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi kadai zai iya ba dan Adam tsaro. Babu wani mutum wanda zai ce shi zai iya tsare kai ba Allah ba. Amma mun sani da cewa bakin iyaka gurgudo shi General Buhari wanda shi ke jagorancin wannan al'amari na harkar tsaro a Najeriya. Shi ba shi ke doka bin daga yata ba. Ya ba da umarni, ya ba da kudade, ya ba da komi wanda ya kamata a ce waɗannan mutane sun kare mutuncin 'yan Najeriya tabbatun maganar tsaro. So zancen maganar tsaro a ce ga wani mutum ko a zarge ta gwamnati a kai tsaye ina jin ba ita da za a zarga ba. Ba shugaban kasa kaɗai ba ne ke da halaccin tsaro. Gwamna na da halacci ne babban jami'i na tsaro a jahatai. Kuma duk abin da ya kamata a yi ita gwamnatin tarayya na a taimaka ma waɗannan gwamnoni ta yi. Haka waɗannan jami'an soja da 'yan sanda waɗanda ya zamata duk abin da gwamnatin tarayya kamata ta yi musu. Saboda kin ga in gaskiya ake bi ba za a kama shi shugaba Buhari da zancen magana tsaro shi kaɗai ba.
To sai dai kuma tsohon minista Solomon Dalung ya ce bar ma tabbatun gwamnati. Hatta jam'iyyar da ta kafa gwamnatin wato APC yanzu haka tana kokarin wargajewa ne. Ballantana ma a sami aiwatar da tsarin na yaki da kalubalen tsaro.
Akwai matakin da uwar jami'a ta doka wanda a shari'ance ta nuna ma jami'an ba ta ba. Sanarwa ne fa cewa an rushe gwamnatin zartarwa na jami'a. An sa masu rikin kwarya ko masu rikin lulu de nero. A cikin masu rikin kwarya da aka sa nan tsarin mulki na jami'an mu ya ce duk mutumin da yake rike da matsayi ba zai rike da matsayin jami'a ba. An doke gwamna aka sa shi tun da waɗannan an riga an taka tsarin mulki na APC tana facin tana shure-shure a neman gudumawa. Sai suka dawo kuma suka saukar da sanarwa cewa sun rushe membobin jami'an. Kowa ya sake dawo ya shiga jami'a. Kenan APC an rushe ta. Yau ko gobe shine za a fara kuma shigan jami'an kamar shigan aikin soja. Inda kasan da ake bin doka da oda to hukumar zabe ta ta ladabtar da APC ko ba ita ce take jami'ar da take gwamnati ba domin ta taka doka.
Amma akwai yiwuwar sake farfaɗo da ita jam'iyyar ko kuma kana ganin watakila wata sabuwa ko kuma wata haɗaka za a yi kamar yadda aka kafa APC.
Eto idan an yi kidan kasa ko mai kyau kisu in an yi ta kan kwarkwata to za ta kunce. Tunda waɗanda aka sa su gudanar da babban zaɓe na jami'a an taka tsarin mulki to ban yi tsammani za a zo a tabaka wani abu da zai kawo haɗin kai ba. Mu ma wurin da muke sumofin ministoci idan ana maganar jami'a ne mu yanzu jigo ne wannan jami'a a tuntube mu domin mu je mu yi wa mutu ba shiru kawai kake ji abinda kawai muna ji sanarwar gwamnoni suna mitinan nan suna mitinan can. Abinda mun fahimce su shine suna nema yanzu su doki jami'a su sahamatarsu. Amma wallahi dan dai za a buga kirji wai ana da gwamnati to Trump na da gwamnati an kore shi America to saboda haka abin da ya faru da Trump America wallahi idan iyayen jami'a ba su fanci wannan jami'an ba to abin da ya faru a America wasu yara ne.
To sai dai a nan ma Dr. Aliyu Oroji cewa yayi bai yi mamakin kalaman na tsohon minista ba.
Abu ne tabbatacce wanda kowa ya sani a Najeriya cewa Solomon Dalung mutane ne masu neman opportunity. Ya shigo gwamnatin APC Buhari ya wanke shi ya mai riga da tago da wando idan ya koma baya juya yana zagin uwarsa yanzu da ta haihe shi wacce jam'iyyar APC. Ba abin mamaki ba ne saboda mutane ne masu neman opportunity. Mun san irin wanda ya rike ma'aikatan sport ta wasanni ma'aikatar wasanni tabbas hakika ya mata adabalin da har yanzu bata fargo daga cikin irin abin da take ciki ba. Kuma yanzu da bai samu an koma mai da shi a cikin gwamnati ba shine yake ganin hanyar da zai bi shine ya babatu ne ya zagi gwamnati ya yi kirkire na ƙarya ya ce ya mance da irin shiwa da ya shigo wanda ko mota hawa baya da yanzu ne ya san Buhari bai kaza ba me yasa da bai fadi ba dole ne idan za a yi gyara a bargaje a ruguje a gyara a warware a gyara a hidda gurori a fidda diya daban dalilin da yasa aka ruguje jam'iyyar aka kawo matakai aka sa ai ba a ruguje ta ba saboda an sa waɗanda za su tsare ta tun daga mataki na ward level har zuwa na federal government wannan ba shugaba wannan gwamnan wanda ke na Yobe shine shugaban ta ba yanzu ya zai ce babu shugaba in dai shi yake magana ya fita yana son ya fita jami'an APC ne ya fito fili ya fada saboda kowa ya gane irin waɗannan mutane masu neman opportunity ne shi
anan zamu da sa'aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri a madadin Cuba Hero Dodone da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga tashin Hausa na muryar Amurka
to madalla a gaida na Sanyinna yanzu kan gasar fili ya dawo da takaitattun labaran duniya
jiya talata wani alƙalin kotun tarayya ya hana gwamnatin Amurka aiwatar da dakatar da mayar da wasu 'yan ƙasashe na kwanaki 100 wanda hakan shine muhimmin abin da shugaba Joe Biden ya sanya a gaba. Alƙalin gundumar Amurka Drew Tipton ya bayar da umarnin hanin na wani ɗan lokaci da jihar Texas ta nema wanda a ranar Juma'a ya kalubalanci wani saƙon ma'aikatar tsaron cikin gida wanda ta bada umarni ga hukumomin shige da fice da su dakatar da galibin mayar da mutanen zuwa ƙasashensu. Tipton ya ce gwamnatin Biden ta gaza wajen samar da wata gamsasshiyar hujja wacce za ta dace da tsawon kwanaki 100 kan korar mutanen. A karan farko tun lokacin da aka rantsar da shi, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana jiya Talata da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, inda ya nuna damuwa game da kama ɗan adawa Alexei Navalny da kamfen ɗin leƙen asiri na Moscow ta yanar gizo da kuma biyan kuɗi don kashe sojojin Amurka a Afghanistan, a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin Biden biyu. Babban mai gabatar da ƙara na tarayya da ke bincike game da keta haddin Majalisar Dokokin Amurka ya faɗi jiya Talata cewa yana sa ran za a gabatar da tuhume-tuhumen nan da makon nan, yayin da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ke ƙoƙarin bin sawun mutane sama da 400 da ake zargi a cikin wannan bincike. Jiya Talata, shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ci gaba da matsa lamba kan abin da ya kira kishin ƙasa na allurar rigakafi. Yana mai cewa dole ne ƙasashe matalauta su sa ido su jira, yayin da ƙasashe masu arziki ke ci gaba da shirye-shiryen rigakafin. A jawabinsa na rufe taron kwana 10 na kwamitin zartarwa na WHO a Geneva, shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk ranakun da ke wucewa rarrabuwa na ƙara girma tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su da shi. Mafi yawan 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dattijan Amurka sun kaɗa ƙuri'a jiya Talata kan amincewa da gudanar da shari'ar tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Kan koya tunzura ta yadda zaune tsaye a ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata a harabin Majalisar Dokokin Amurka, wanda hakan ke nuna cewa mai yiwuwa yana da isassun ƙuri'un da za su tabbatar da wanke shi. Daga ƙarshe dole ne gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan ta fara matsawa cikin hanzari kan sauye-sauye don daidaita tattalin arzikinta idan tana son cin gajiyar alƙawarin da abokanta na duniya suka yi, in ji wani mai sharhi da ke zaune a Amurka. A ranar Alhamis, sakataren harkokin wajen Ingila Dominic Raab ya ce Birtaniya za ta ba da rancen dala miliyan 453 don taimakawa Sudan rage basussukanta da ke tare a bankin Rayek Afirka a yayin ziyarar da ya kai Khartoum a makon da ya gabata. Raab ya kuma amince da Birtaniya za ta ba dala miliyan 54 don tallafawa shirin iyalan Sudan, wanda ke ba da kuɗi ga 'yan Sudan matalauta da ke ƙoƙarin kasancewa kan ruwa yayin rikicin tattalin arziki.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga Hajiya Sa'amai Furan Aljanna a birnin New York na rasuwar mahaifiyarta Hajiya Hadiza da aka fi sani da Hajiya Yaya a unguwar Sufai Akobam a birnin Kumasi. To Allah jikanta da rahama ya jikan magabata baki ɗaya da kyautata namu zuwa. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya kai ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Dudone wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan safiyar. Baba Yaku Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.